America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaramu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 7 ga watan Disambar shekarar 2024 da ta kasance ranar da aka gudanar da babban zabe a kasar Ghana. Don haka a ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da zaben, za ku ji wakilinmu Baba Yakub Makeri da yanzu haka yake can Ghana da ci gaba da sanar da mu irin halin da ake ciki dangane da zaben. To sai dai kafin mu je ga baban ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ba a kai ga cimma wata matsaya game da yunkurin tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol a yau Asabar ba, yayin da 'yan adawa suke yunkurin karshe na inda suka gabatar da wata jawabi mai sosarai don fahimtar da a takwarorinsu masu ra'ayin mazan jiya su ba da goyon baya a kan wannan mataki. Tsawon lokacin da aka kwashe ana wannan tattaunawar a Majalisar Ƙasa ta Koriya ta Kudu, kusan duk mahukuntan jam'iyyar People's Party ko kuma NPP a takaice masu ra'ayin mazan jiya sun fice daga ɗakin tattaunawar 'yan mintuna gabanin a kaɗa ƙuri'a, wanda ya nuna cewa sun kaucewa yunkurin tsige Yoon a sa'ilin da masu ra'ayin mazan jiyan suke ficewa daga zauren majalisar. Dandazon jama'a da galibinsu 'yan masu adawa ne da suka taru a waje sun yi ta zagi, suna amfani da kalamai kamar maciya amana. 'Yan tawayen kasar Siriya sun shirya su ci gaba da fada yau Asabar, yayin da dakarun gwamnati suke daɗa ƙarfafa ƙarfin dakarunsu a filin daga tare da tarwatsa matsugunan 'yan tawaye a yankin Homs a yunkurin ceto mulkin shugaba Bashar Assad al-Assad na shekaru 24 tun bayan da 'yan tawayen suka kutsa cikin Aleppo mako ɗaya da ya gabata. Tsaro ya tarwatse a faɗin ƙasar yayin da 'yan tawayen suka karɓe ikon wasu manyan birane, sannan suka sake bayyana a yankunan da a baya aka kawar da su baya ga mamaye Aleppo da ke arewacin Hama a yankin tsakiya da Deir ez-Zor a yankin gabas. 'Yan tawayen sun bayyana a kudancin Suwaida da Diriya, tare da ayyana cewa sun karɓe ikon birane biyun, sannan sun wallafa faifayin bidiyo da ke nuna 'yan tawayen yayin da suke farin ciki a ranar Juma'a. Dakarun Siriya sun ce suna kai hare-haren sama a yankin Hama da Homs, sannan suna daɗa ƙarfafa tsaro a waɗannan yankunan. Jami'an lafiya sun ce wani farmakin Isra'ila ya kashe akalla Falasɗinawa 20 yau Asabar, yayin da Qatar ta bayyana ƙwarin gwiwa akan sabon ƙoƙarin da ake yi na ganin an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba nan take a game da harin na Rafa da ke birnin Gaza. Akalla fararen hula 8 sun mutu bisa bayanan mazauna da ma'aikatan lafiya. Ba a tabbatar ko sauran mutanen da aka kashe mayaka ba ne. Sannan Reuters ta gaza tantance alƙaluman da ta yi yunkurin samun bayani da kanta. Firaministan Qatar kuma ministan harkokin wajen ƙasar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ya ce Qatar ta fara tattaunawa da gwamnatin zababben shugaba Trump a kan Gaza, bayan lura da alamun fara wani sabon yunkurin tattaunawar tsagaita buɗe wuta bayan zaben Amurka. Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa ƙasar Denmark ta aika wa Ukraine jerin jirage samfurin F-16 karo na biyu, yayin da ya kai ziyara Faransa domin ganawa da manyan 'yan siyasa da masu faɗa aji. A wani saƙon da ya wallafa ta Telegram, Zelensky ya yaba wa Denmark, sannan ya yi ƙorafi a kan rashin cika alkawari daga sauran 'yan ƙungiyar ƙawancen. Tuni jiragen farkon da ƙasar Denmark ta tallafa mana da su suka fara kakkaɓo makaman nukiliyan Rasha, ceto mutanenmu da gine-ginenmu. Wannan sanarwar na zuwa ne wuni ɗaya bayan da yankin Zaporizhia na ƙasar ta Ukraine yake jimamin mutuwar mutane 10 da suka mutu a wani harin Rasha jiya Juma'a, wasu mutane 24 kuma cikinsu har da yara 2 sun jakata, yayin da wani misail ya aika wani gidan sai da mai, a cewar gwamnan yankin Ivan Fedorov. An sake bude majami'ar Notre Dame yau Asabar shekaru biyar bayan da gobara ta laƙume babban cocin na Paris, inda zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kasance cikin shugabannin duniyar da suka halarci gagarumin bukin sake bude cocin. Cocin da shugaba Emmanuel Macron yake misalin kwarewar fasahar zanen gidaje da kirkirar Faransa da shi sake gina Notre Dame da aka yi jin kadan bayan da gobara ta laƙume rufin ginin a 2019 yana zuwa ne a wani lokaci da kasar take cikin wani wuyacin hali. Macron yana fata cewa taron addu'ar farko da za a yi a cikin cocin na Notre Dame da kasancewar halartar shugabanni 40 daga kasashen duniya a Paris abin alfahari ne da kuma haɗin kan ƙasar yayin da Paris take shirin karɓan bakoncin taron Olympics da za a yi tsakanin watannin Yuli da Agusta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba zan danka ku ga Baba Yakubu Makeri a Ghana inda zai koro mana halin da ake ciki a ƙasar. Kasancewar da safiyar yau ɗin ne al'ummar ƙasar ta Ghana suka fita rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a babban zaben ƙasar. Baba an ka shirya gare ka.
To madalla malama Hawwa nagode. Masu raro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana inda ake sa ran kimanin mutane miliyan 18 ne za su kada ƙuri'unsu a yau domin zabo sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki 275. Kasar Ghana dai ta fice a fannin demokradiyya a nahiyar Afirka. Kuma ita ce bakar fata a nahiyar Afirka da ta fara samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakan Birtaniya. Bayan sojoji sun rusa jamhuriya ta ɗaya da jamhuriya ta biyu ba da ta uku. Ghana ta sake komawa kan turbar demokradiyya a shekarar 1992 inda ta fara jamhuriya ta hudu wadda ta samu shekaru 32 ba tare da katsalandan soja ba. Don haka zaben Ghana yana da muhimmanci ga kasashen duniya musamman kasashen Afirka da suke koyi da ita a wannan fannin. Da farko za mu fara jin wainar da ake toyawa a rumfunan zaɓe daga wakilanmu da suke zagawa a rumfunan zaɓe a wurare daban-daban. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Ghana mazauna kasashen ƙetare akan fatarsu ga wannan zaɓen.
Sunana Faisal Abdullahi, an Ghana da ke zaune a nan Nijar, aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma. Tattalin arziki na Ghana yadda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba. Ko ba komai yanayin yadda ma muke jin labari yadda canji ke lalacewa muka ce mu koma can yanayin aikin da muke ba mu yin aiki can wurin sai mu yi ganin cewa kawai ƙara mu zanna nan ne.
Kana muna dauke da fashin bakin masana akan tasirin zaben ga 'yan ƙasa.
Ana jin shi jefa ƙuri'a farko haƙƙi ne na duk wanda zama ɗan ƙasa. Haƙƙi ne mutum ke nuna ra'ayinsa game da yadda ake tafiyar da lamarin ƙasa. Amma cewa kamar mutum bai samu biyan bukata ba na ce wannan zai zama babban kuskure.
Idan lokaci ya bamu dama za mu kawo muku bayani daga 'yan sanda a ta bakin babban limamin rundunar. To sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani akan wannan zaɓe. Kamar yadda muka alƙawaranta muku, bari mu tuntuɓo wakilanmu, amma za mu fara ne da Ridwan Mukhtar Abbas wanda ke yankin gabashin ƙasar. Malam Ridwan, idan kana tare da mu, me ake ciki a inda kake?
Yanzu ga har yanzu ina cikin Insanwam a Diyajiri. Na fita daga ainihin mazaɓin da ke ciki na da suke kamar mazaɓo kamar biyar cikin Diyajiri, inda na je na iske kowanne ana zaɓe. Amma kuma da cikin lafiya babu fitina babu rigima. Wasu wurare ɗan layi ne kaɗan daga gari, wasu wurare kuma babu layi. Amma kuma yadda zaɓen ke tafiya salin alin babu rigima, na yi musu tambayoyi sun wato sun presiding officer na yi masa tambayoyi game da yadda zaɓe ke tafiya ya nuna mini cewa babu dama kuma an so mu zaɓe daidai wasu wurare kamar uku ƙarfe bakwai.
To kaga ko jami'an tsaro a inda kake?
Akwai jami'an tsaro yanzu haka ma yanzu ɗaya ya kira na lokacin da na shigo yana ce mini don na shige ban gan shi ba yana ƙarƙashin itace ya yi kira na yake tambayar yaya na wuce na ce ban gan shi ba amma ya ga da na shiga ba kai tsaye na je nake ina tambaya wane ne presiding officer.
Wato malamin zaɓe kake nufi kenan.
Na soma yin aikin da zan yi zan da yake haka sai ma ya fahimci ya gan hakan sai sa akwai jami'in ko ina za ka iske aƙalla kamar nan jami'in tsaro ɗaya na gari amma suna da mazaɓu wuri one and two ne ana ce ma wajen a shiga siye da ke shi ma ƙarƙashin isawam adwajiri constituency ne.
A gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma muna tare da Hawwa Abdulkarim wadda take nan birnin Accra. To malama Hawwa, bayan kin zazzaga rumfunan zaɓe mai kika gano?
Gaskiya yau zaɓen Accra sai ce kullum ne zaɓen da ban taɓa ganin an yi shi ba a iya sawon experience na dangane da zaɓe saboda zaɓe ne da nake ganin ake gudanarwa cikin kwanciyar hankali. A shekarun baya idan za a yi zaɓe sai ka ga an yi layi tun asusuban ɓari sai ka ga an jera duwatsu wuraren zaɓe. An jera duwatsu ana ta faɗa kan layi ana ta faɗa kan layi wani wajen ma ka tafi kafin a ba da dama ma ita hukumar zaɓe ta ajiye kayan aiki akwai hidima sosai. To amma wannan karo sai ga kamar gashi komai na tafiya daidai.
Wato haka mutane ne ba sa fitowa ko dai a akwai wani tsari da hukumar zaɓe ta yi na faɗaɗa tsarin aikinta?
Babu wani tsari da aka saba mutane na fitowa ɗaya bayan ɗaya ne a hankali suke zaɓe babu wani cunkoso babu wani hayaniya babu wani tashin hankali.
Rumfunan zaɓe kamar nawa kika zaga a nan Accra?
Na zagaya rumfunan zaɓe kusan 10 tun daga kan Ayawa sun of har izuwa nan ga mu cikin rice cantonment ɗin nan inda Hajiya Samira Baumiya wato matan mataimakin shugaban kasa kuma batan ɗan takarar babban jam'iyyar mai mulki MPP za ta gudanar da zaɓe.
Ta riga ta kada ƙuri'arta?
Yanzu ake jiran ta zo wannan wurin ta kada ƙuri'a.
A gaida Hawwa Abdulkarim. Masu sauraro kada a shafa wannan shiri ne na musamman akan zaɓen Ghana da sashen Hausa na muryar Amurka yake gabatarwa daga birnin Accra. To yanzu bari mu garzaya zuwa Kumasi babban birnin yankin Ashanti inda wakilinmu Hamza Adam ke sa ido akan zaɓen yankin da ake kwatantawa da mafi tasiri a wannan babban zaɓe da ake gudanarwa a yau. Malam Hamza, idan kana tare da mu, me ake ciki ne a birnin Kumasi?
To baba, kamar yadda muka sani dai nan yankin Ashanti mutane kusan miliyan 3.3 ne ake sa ran za su fito a yau su kada ƙuri'a na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisa na dokokin kasan Ghana. Tun da misalin karfe 7 na fara zazzagawa a rumfunan zaɓe wahasatan babban gunduma mafi yawan al'ummar musulmi da ya kasance ma jama'a da dama da suka yi kaura daga wasu kasashe suka zo suka tattaru ita ce gundumar Asukurman Municipal Assembly. To gaskiya rumfunan da na tattafi an fara zaɓen wasu ma a makare don saboda bisa yanda doka ya nuna ya kamata a fara zaɓe da misalin karfe 7 daidai amma a kowajen da aka fara kada ƙuri'a da misalin karfe 7:45 akwai kuma wajajen da aka fara ma da misalin karfe 7 da wasu 'yan mintuna 10 dai haka amma dai baba daga nan birnin kuma zaɓe yana tafiya yanda ya kamata sai dai wasu wurare ne ba samu ainihin yawan jama'a sun fito sun hau layuka domin kada ƙuri'ansu ba. To da muka bincika akasari dai sun ce sun fi son su isa su harkokinsu na kasuwanci ya so bayan sallar la'asar sai su iso su kada ainihin ƙuri'arsu. To sai dai kuma daga wani unguwa mai suna Ababulan Batu ɗaura da masallacin Alhaji Haruna Muhammad Tijani, bai an samu wani dan gajeren rashin fahimta wanda ma yi sanadiyan wato kiran dakarun soja. Kamar da yadda muka sani, kafin a fara wannan zabe, babban jam'iyyar adawa da wasu ma kungiyoyi masu zaman kansu sun yi kira da a bar lamarin batun sanya ido da kuma tsaro ya kasance mas'uliya ne na 'yan sanda, kada kamar yadda kundin tsarin mulki na wannan kasa ya nuna. To abinda ya faru ne batun wani tangarda game da gujin da za a kada kura'a. Wai in aka kada kura'a, ana ganin wanda aka kada wa kura'a. To hakan ya sa babban jam'iyyar adawa agent ɗinka da ke wannan rufan zaɓe da ke ababulan batu mai suna Buwadisko Polling Station ya koka, ba samu fahimta ba, har ma uwa ka uba ka ya zo ciki. 'Yan sanda da ke wurin ba su iya sun tabbatar da ainihin wanzuwa zaman lafiya a daidai wannan lokaci ba. Akan haka kwatsam muka ga ainihin dakarun soja sun zo da ainihin motoci daga wurin. To zuwan su ne sun nemi sun tambaya, kuma an shiga tsakani, an duba, an gyara abin da ya faru. Shi yasa an ka tambaye ni daga nan ga ainihin wato yankin Ashanti na kasar Ghana, wasu wurare an fito ka'in da na'in, an hau layuka, amma kuma sojaje har ila yau ba samu yawan jama'a da suke fitowa domin kada kuri'arsu ba.
To mun gode Malam Hamza Adam. Shi ko Idris Abdalla Bako yana gudanar da aikinsa ne a yankin tsakiyar Ghana. Malam Idris, shin zaɓe na tafiya yadda aka shirya, ko kuma wani hali ake ciki a kasuwan Garba da kewaye?
A halin yanzu na Ehutu Sanya district kenan, wato gundumar Ehutu Sanya da ke yankin tsakiya, wato a unguwan kasuwan Garba kenan. Na wurin dan na zagaya mazaɓu daban-daban, rumfunan zaɓe daban-daban, kuma na kanda zagaya aƙalla rumfunan zaɓe sun kai guda takwas. Kuma duk inda na je, alhamdulillah, komai yana tafiya yanda ya kamata, ba inda aka samu matsala. Ko ina, ko da yake an samu matsala wuri daya, inda yake na je na samu ana dan rikici tsakanin agent din jam'iyyar NDC da na MPP.
Wai me hada su rigima?
Rikici shine abin da ya hada su wannan rigima shine, wai ita wanda take kula da REC da take kula da
malaman zabe,
police agent din malaman zabe na wannan police agent din, ta ga rana ya to kuma zai dan shafi wato injinan da suke aiki da shi, sai ta nemi a kawo musu lema a aji a nan gurin. To leman da aka kawo sai zama na AMPP, sai suka ce wai NDC ne suka kawo wannan lema, domin haka ba za su yadda a sa ba. To wataƙila akwai alaman za a yi za a amfani da wannan leman ya zama na an yi amfani da shi an yi magudu. Rikici ya dan tashi a nan gurin, kuma gaskiya 'yan sanda suka yi aikin su a nan gurin, suka samu suka kallaba, aka gama lafiya, aka cire wannan lema ba yi amfani da shi ba, aka aje, kuma komai ya koma yadda ake yi. To amma banda nan gurin ba inda aka samu matsala, ko ina zaɓe na tafiya yadda ya kamata.
To ko shin an samu wata matsalar fara zaɓe kan lokaci, a ce ba a fara zaɓe kan lokaci ba?
Ko ina da naje an fara zaɓe a kan lokaci, kayan aiki sun zo a kan lokaci, kuma an fara zaɓe a kan lokaci. Abinda dai suke dan magana a kai shine yawanci ba a fito da wuri ba, amma da yake mun fita safe ne, suna gani yanzu zuwa lokacin da har na zazzagiya, din da na zagaya suna ganin har zuwa kafin karfe 3 zuwa karfe 4 jama'a za su fito, kuma suna ganin za a fito a kada ƙuri'a insha Allah.
To madalla, mun gode Malam Idris Abdalla Bako. Kada a manta, sashen Hausa na muryar Amurka ake saurara daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaɓen Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. To yanzu bari mu leƙa ƙasashe makwabta domin jin kalaman 'yan Ghana mazauna ƙasashen. Da farko za mu fara yaji zango ne a birnin Ikon Najeriya, inda Babangida Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Ghana a wannan rahoton da ya haɗa mana.
A yadda 'yan kasar Ghana suka fito kwansu da kwarkwatansu domin gudanar da zaben shugaban kasa da kuma na 'yan majalisa a yau Asabar din nan, al'ummar kasar Ghana mazauna Najeriya na ci gaba da maida martani game da wannan zabe na yau ranar Asabar. A kasar wanda na zanta da su dai sun yi kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin wannan zabe, tare da yin kira ga 'yan takara na shugaban kasa da kuma na majalisu da su maida hankali wajen samun nasarar ci gaban kasar ta Ghana. Malam Shafi'u Muhammad, wani dan kasar Ghana ne mazaunin birnin Lagos.
Ina fatan bangijin Allah sa da zaben a gama lafiya. Bangijin Allah sa mazabe wanda zai share muna waye, wanda zai bar Ghana ya zama yanda yake da insha Allah. Don abin nan ba easy bane. To Allah dai ya sa ya zama na easy. Komai na hannun Allah. Ku gana mun dogara da Allah insha Allah. Ba wani hanyar da zai tashi a zaben lafiya a gama lafiya yau. Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
Ma bangaren sa Malam Tijjani da ke zama dan asalin kasar ta Ghana da ke anguwa Agege ya bayyana ra'ayinsa game da wannan zabe kamar haka.
Zabe ne, muna addu'a ne, Allah ba ni rubusa, muna addu'a Allah ba ni rubusa. Amma gaskiya Ghana suna cikin wani hali, suna cikin wani hali da ke cikin neman canji fiye da ni da Allah.
Sai dai kuma ba 'yan kasar ta Ghana ne kawai ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zabe ba, fadda ma 'yan Najeriya kamar da Malam Abubakar na baban yawo, wani dan siyasa ya shaida mani ra'ayin sa game da wannan zabe.
Akan maganan zaben Ghana, muna fata duk shugabannin nan da suke takara, bangi duk wanda ya bashi, wanda Allah ya bashi hada kai a zauna lafiya domin Ghana ci gaba. Kamar da mu muke nan Najeriya, mu ma tunda aka zaben nan muna nan muna kokari hada kanmu mu ga cewa Najeriya ta zauna lafiya. Da Ghana da Najeriya kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Abinda muke fata duk wanda ya ci zaben nan mai addu'a hada kai don takarar nan a ga cewa Ghana ta zauna lafiya kuma Ghana ta zauna uwa ɗaya uba ɗaya.
Ga dai Ismaila Hakimi, wani dan Najeriya.
A matsayina na dan Najeriya, shawara da zan ba su game da wannan zaben Ghana da za a yi shine a su yi kokari a yi zabe sahihin zabe wanda ba za ta kawo musu tashin hankali ba, wanda za ta ce da kasansu gaba, shine ainihin shawara da zan ba su.
To koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da demokradiyya ke ganin wannan zabe na kasar Ghana? Tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama.
Yau dai ranar da ake aiwatar da jefa ƙuri'a ne a ƙasar Ghana, to sai dai a yanda muke kallon al'amuran zaben, sai dai mu yi musu fatan Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Amma yanda muke kallon zaben yana da ɗan nashi tsaurin daban. Menene tsauri kuwa? Saboda in ka duba can da ya ga mataimakin shugaban ƙasan wanda shi ma yana cikin 'yan takara, ga kuma wanda shi kanshi ma ya taɓa yin ma shugabancin ƙasan. So kaga wani zaɓe ne wanda yake kowa yana da ƙarfi daidai gwargwadon shi. Sannan kuma sai ka kalli ɓangaren abin nan, dan 'yan kwanakin nan yanda nake ta jin yanda suke yawon kamfen ɗinsu, abubuwan yana da ɗan zafi sosai, saboda kamar an sako abin da ya shafi addini a ciki. Shi wannan wanda tsohon shugaban ƙasa ne ana kallon Kirista ne, ba musulmi ba. Shi kuma mataimakin shugaban ƙasa, shi kuma da yake takaran, shi ma a yanzu shi ma ana kallon shi kuma musulmi ne. So kaga abubuwa kenan wanda muke ta tunani wanda yake damun al'umman Afirka. Ba ana kallon ƙasan bane da kuma al'umman ƙasan. Mu kuma muna ganin cewa ga baki ɗaya abin da ya shafi harkoki na siyasa, ba ana maganan addinin ka bane ko yankin ka ko bangarancin ka, a'a, abin da ake magana shine menene za ka yi ma ƙasa da kuma al'umman ƙasa.
Ra'ayin wasu 'yan kasar Ghana da kuma Najeriya kenan game da wannan zabe na kasar Ghana da ke gudana a yau din nan. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin. To daga birnin Iko, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda Suleiman Muna Barma ya tattaro muna ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana da ke birnin Yamai, ya kuma haɗa muna wannan rahoton.
Babban zaben na Ghana abu ne da 'yan kasar mazauna ƙetare yake ɗauka da mahimmancin gaske a bisa la'akari da tarin matsalolin da suka ce sun addabi ƙasar da al'ummarta. Kamar yadda wasu 'yan Ghana mazauna Nijar suka zayyana wasu daga cikinsu.
Sunana Muhammadu Ibrahim, an fi sani na da Makiyu. Yanzu dai shaidai Allah gyara kawai. Saboda yanzu komai abinda ka saya abu yau kaza, kamun gobe kuɗin ya ƙara. Kuma rashin kamfanoni, duk ƙasan da ba hannun jari ba kamfanoni, kuma ba zuwa sai ana fita da kaya, kuɗin ka ƙasa zai yi. Kuma rashin aikin yi, akwai matsalar tsaro, akwai cin hanci da rashawa. Fannin shari'a, 'yan sanda ana gani ne ba faɗi.
Sunana Balkisu Suleiman, Ghana a kahin kuma shi arme kuma ka Niger da kakanni da uwaye da kannai da komi suna can gaskiya Ghana mu santa da wannan lokacin da take ci gaba tunda akwai matasa da yawa ba aikin yi ga shaye-shaye ubangijin Allah ya ba mu shugaba na gari kuma Allah ya ba mu wanda zai kula da komi da kuma na cikin Ghana yayi adalci tsakanin shi da Allah da Annabi
sunana Faisal Abdullahi an gane da ke zama ne a nan Niger aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma tattalin arziki na Ghana yanda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba ko ba komai yanayin yanda ma muke ji labari yanda canji ke lalacewa muka ce mu koma ta yanayin aikin da muke ba mu yin aiki can wurin ce mai ganin cewa kawai karamu zanna nan ne
ko da yake a cewar su dukkan matsalolin da Ghana ke fuskanta a halin yanzu na tarnaki wa tafiyar lamuran jama'a yan kasar mazauna jamhuriyar Niger sun buƙaci sabuwar gwamnatin da za ta karbi ragama bayan zabe tafi ba da fifiko wa waɗannan batutuwa
sabon gwamnatin da zai zo ya hada kan yan kasa saboda yanzu yan kasar kansu rarrabe yake kakka duba wannan dan uwa ne wannan kanina ne wannan dan jami'a na ne duk wanda zai yi aiki kasa ta ci gaba ba wanda zai zo aljihun shi kawai ke tunawa da shi a jara asibitoci na uku makarantan yara sallan ta nafalin shari'a a jara saboda kasa ba ta ci gaba in ba da shari'a ba
sabo gwamnatin da Allah zai ba sa'a in ta hau da ya kokarin da Allah ya gyara matsaloli da matasa da latija da duk matsalolin da ke cikin Ghana muke roƙon ubangiji Allah ya ba su ikon gyarawa muna ta'adda ubangiji Allah ya sa zaben nan ya kare shi lahiya
haka ita ma al'ummar ta Ghana na da rawar takawa don ganin komai ya gudana salin alin a lokacin gudanar da zabe da bayan zabe mafarin wannan kira
zabe in an yi shi ya kare kowa ya zama dan kasa ba wani jam'iyya a kauce ma tashin hankali an bangan siyasa a zo a baka wani kudi kalilan ka je ka cuce dan uwanka ko ka kashe dan uwanka wannan ba abu mai kyau bane kuma kaga ta bako da yan majalisosin da suke wurin da su shugabannin da suke wurin su mai da kansu daya ba mai gyara musu jahar su in ba su da kansu ba
kenan ya kamata gwamnati ta roki babban mataki wanda zai sa kowa ya wanke kanshi
Ghana na daga cikin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Afirka ta yamma yankin da ke fama da matsalolin tsaro illolin canjin yanayi da kuma bayan tattalin arziki saboda haka yanayin siyasar kasar ta Ghana abu ne da ka iya shafar tafiyar harkoki a kasashen yankin Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma idan muka leka birnin Yaoundé na Kamaru za mu ji abinda wasu ƴan Ghana mazauna birnin suke faɗi Muhammad Awal Garba gare ka
mutum miliyan 18 ne da digo 8 ake saran za su fito domin kada kuri'un su a rumfunan zabe a kasar ta Ghana manyan yan takarkari guda biyu ne dai ake saran daya daga cikin su zai zanto sabon shugaban kasar daga cikin yan takarkari guda 12 wanda hukumar zabe na kasar ta Ghana ta amince da su kada takarar su yan kasar Ghana mazauna a kasar jamhuriyar Kamaru na samu zantawa da su kan zaben da zai gudana a kasar Ghana a Asabar 7 ga watan Disamba shekara 2024 ga yadda hirar ta muta gudana
a wannan zaben da yake zuwa bukatun mu da yake muna waje muna bukata cewa wanda zai dauki ragaman din tafiyar da kasa ya samu mana cewa muna bukatun aikuna don muna waje ne akan rashin ba sana'a muna da sana'a kan ba aiki kuma daftoci muna bukatun daftoci akwai daftoci duk sun fita waje cewa shi albashin da ake basu yayi kadan
eh ta bangaren ilimi kuma da ayyukan yi
ta bangaren ilimi masu ilimi suna nan da yawa to cin hanci ne yayi yawa yanzu mu bukatun mu sabon ne daukan madagan mulki muna bukatun shi cewa yanzu yazo ya kada komai da komai a sake constitution sabo kaman da yake da
ya ni malam Isa ni dan Ghana ne ni dan Kumasi ne kuma ni dan ana zama a Kamaru fata na alheri duk shugaba da ya hau mulki na masa fatan alheri ga tattalin kasa ga ilimi ga mata a ba su hakkinsu
a ba mata hakki ko
a ba mata hakkinsu
ni ce Maimuna yar Ghana a kasar Kamaru to muna fata dai wannan zaben da za ya wuce a yi shi a cikin lafiya kuma ya wuce lafiya kuma a kula da mu mata
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Har yanzu dai ana sauraron shiri na musamman ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya akan zaben Ghana wanda take gabatarwa daga nan birnin Accra. To masu sauraro, a nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shiri har sai Allah ya kai mu a shirinmu na dare. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma yanzu bari na hannun taku ga Malama Hawwa Share. Daga nan birnin Accra, Baba Yakubu Makeri ne na gabatar muku da wannan shiri. A huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma madadin Aisha Ma'azu da Kenan Dudu da injiniyan mu Hawwa Share ke sallama sai anjima.
VOA Africa.